الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسا كسادواء ونمجلسي البركة مجلسي لمكي قراتوا أشكل لتافي من سنة حسن المسلم لتافي ديكون شيء الأذكار والأدعية النبوية وتذكر ريد أدعوئنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن ديكين سؤال مناسبه بي لبندبا wannan shine darasin mu na 21 inda muna cikin azkarul masabahi wal masa wato zikirai da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yi fil masfis sabahi wal masa da safi ko da yamma zamu tashi akan zikiri na 11 inda yake cewa allahumma alimal ghaibi wash shahadati fatiras samawati wal ard رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه ومن شر الشيطان وشركه وأنا أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم وأنا حديثي للإمام الترمذي لأبو داود سكرويته وأنا suka rawaito shi daga Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar da yake cikin Abu Daud Abu Bakar As-Siddiq yake cewa ya rasulullahi murni bi kalimatin aquluhunna idha asbahtu wa idha amsaytu ce ya rasulullahi ka umarce ni da wasu kalmomi da zan rika fada a duk lokacin da na wayi gari ko kuma yamma ta yi min to shine annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koya masa waɗannan kalmomi wato asalin hadisin Abubakar Siddiq radiyallahu anhu shi ya tambaya ya tambaye manzo sallallahu alaihi wa sallama ya gaya masa wasu kalmomi waɗanda zai rika ambatan su da safi ko da yamma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya masa waɗannan kalmomi kuma Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu ya ruwaito mana akwai shi a cikin sunan Tirmidhi ko Jami' Tirmidhi riwayar Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu hadisi ne tabbatacce yake cewa Allahumma alimal ghaibi wash shahada ya Allah alimul ghaibi wash shahada masanin abin da yake boye da abin da yake sarari fatiras samawati wal ard wanda ya kage halittar samai da kasa rabb kulli shay'in wa malikahu ubangijin kowane abu sannan mamallakin sa ashhadu an la ilaha illa anta babu abun bauta da gaskiya sai kai na shaida babu abun bauta da gaskiya sai kai a'udhu bika min sharri nafsi ina neman ka tsare ni daga sharrin kaina wa min sharri shaytani da kuma sharri shaydan wa shirkahu da shirkarsa wa ana aqtarifu ala nafsi su'an wa kuma ko in jawo wa kaina wani mummunan abu aw ajrahu ala muslim ko in jawo wa dan uwana muslim zamu ga kalmomi ne waɗanda suka kunshi kirari ga Allah subhanahu wata'ala sannan kuma da tabbatar masa da rububiyya da tabbatar masa da uluhiyya sannan kuma sai neman tsari daga sharrin kai ko sharrin zuciya da kuma sharrin shaydan da shirkarsa da kuma mutum ya zama sanadiyar jawo kansa wata balahira ko ya jawo dan uwansa musulmi yake cewa Allahumma ya Allah alimul ghaibi masanin ghaibu wanda ya san abin da yake boye wash shahada da abin da yake sarari to da abin da ake iya riskarsa ake iya ganin sa ko da ido ko a ji shi da kunne ko a taba shi da hannu ko a dandana shi ko a shake shi duk waɗannan abubuwa ne waɗanda ake riskarsu wajiji shine masanin abin da yake boye wanda ba a ganin sa, wanda bayi ba sa ganin shi. Abin da yake bayyane ko abin da yake boye, abin da yake cikin zukata da ba gani ake ba, wato sirri, kuma abin da yake boye, abin da yake sarari, kowa da kowa yana gani. Ko al-ghaib, abin da halittun da Ubangiji Ta'ala ya halitta, irin su mala'iku da aljanna da wuta wanda ba ma gani, da abubuwan da muke gani sama da ƙasa da ruwa, da duk ya shiga cikin waɗannan. Wato kalmar alimul ghaib wa shahada ta kunshi Ubangiji Ta'ala ya san komai da komai. Fatiras samawati wal ard, wanda ya kage halittar sammai, ya kage halittar sammai da ƙasa, wato ya kage halittar sammai ba tare da ya gani a gurin wani ba, shine ma'anar fatara. Ya kage halittar abu ba tare da wani ya riga shi ba, ba tare da ya samu wani misali daga, wato ya samu ya kwaikwaya daga gurin wani ba. Rabba kulli shay'in wa malikahu, Ubangijin kowane abu, Ubangijin dukkan komai, wa malikahu kuma mamallakin dukkan komai. To shine mahaliccinsa, shine kage halittarsa, kuma shine mamallakinsa. Wato shi yake sarrafa shi yadda yake so. La ilaha illa anta, babu abun bauta da gaskiya sai kai, babu abun bauta da gaskiya sai kai. Wannan ikirari ne da uluhiyar Ubangiji, bayan ya ikirari da rububiyarsa, bayan ya tabbatar da cewa Ubangiji shi ne ya halicci kowa da komai, sannan kuma ya tabbatar da cewa shi ne abun bauta. Domin duk sanda bawa ya yarda da rububiyar Ubangiji, to ya lazimce shi ya yarda da cewa Allah Ta'ala shi ne ya halitta, shi ne ya cancanci a bauta masa shi kadai. A'udhu bika min sharri nafsi, to bayan duk waccan shimfiɗa sai addu'ar ta zo, ta ce a'udhu bika min sharri nafsi, ina neman ka tsare ni daga sharrin zuciyata, daga sharrin raina. Domin a cikin rayuka, a cikin nufus, akwai an-nafsul ammaratu bis-su, innan nafsa la ammaratun bis-su, ita ce zuciya da take karkata har kodayaushe zuwa ga sha'awa, ko take karkata zuwa ga shubha. To zuciyar da take wato kama, wato sha'awa take rinjayarta, ko kuma shubha take rinjayarta, wacce take son jin daɗi na duniya wanda yake mai ƙarewa, ba tare da tunanin Allah subhanahu wa ta'ala, ba tare da tunanin lahira ba, wanda ita ce an-nafsul ammaratu bis-su. Don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan bisa ga koyarwa, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam shi zuciyarsa Ubangiji Ta'ala ya tsarkake ta, babu wani abu na sharri a cikinta, kamar da ya zo a cikin hadisai daban-daban ingantattu waɗanda suka nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama Ubangiji Ta'ala ya aiko mala'iku sun cire masa rabon shi daga cikin zuciyarsa, sun tsaga zuciyarsa. Yaron nan sau biyar farfin yana ƙarami, yana yaro lokacin yana wajen mariƙinsa mai gidansa Halima Sa'diya, aka turo mala'iku suka wanke masa zuciya, haka nan lokacin da za a yi masa zai Isra'i da shi, nan ba a kai masa yin wani. Saboda haka babu wani abu na rabon shaitan daga jikin Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Shi ya sa da yake cewa sahabansa, ba min ahadu minhum illa wa ma'ahu qarin, babu wani ɗaya da cikin kufaci tare da shi akwai wani shaidan da ake wato attaching dinsa da shi. Sai sahabbai suka tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka ce wala anta ya rasulullah, kai ma akwai shaidan din tare da kai ya rasulullah? Sai ya ce wala ana illa annallaha a'anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair, ko fa aslamu fala ya'muruni illa bi khair, har ni amma ni Allah Ta'ala ya taimake ni a kansa. Don haka ya musulunta, baya umarta ta da wani abu sai alkhairi, ko ka ce fa aslamu, Allah ya dora ni a kansa, don haka ina kubuta daga gare shi, baya iya yin nasara a kaina, don haka ba abinda zai iya umarta ta da shi sai alkhairi. to kaga shi kenan babu wani sharri da zai fito daga bangaren Annabi sallallahu alaihi wasallam fa ma saboda koyar da al'ummar sa wadanda su ba haka suke ba su su samu wannan daraja ba zuzuka zuciya su tana iya karkata ko da wannan lokaci zuwa ga sha'awa wacce take ba mai kyau ba ko zuciya su ta karkata zuwa ga shubha haka suna bukatar su daina wannan addu'ar su kamar yanda a cikin du'ar istiftah abin du'ar khutbatul haja Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman Allah ya tsare mu daga sharrukan kawukan to wannan duk abin da salo ne na kantarwa domin al'umma ta ji ita ta daga fara ba wai dan shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ko sharri da zuciya sa ko kula nan ba sai da bakar yana ba koyar da shi ya rasulullah alimni kalmoni bi kalimatin aquluna idza asbahtu wa idza amsayt kamar ce ne da wasu kalmomi da zaka faɗa da saka kure ma to shine ya ce a'udhu bika min sharri nafsi ka tsare ni daga sharrin kaina wa min sharri shaytani da kuma sharri shaytan shaytan sunani daga cikin sunayen iblis la'anahu allah domin kalmar shaytan tana nufin kalmar shaytana ne shaytana ba uda ce dan yayi nisa daga biyar Allah sannan ubangiji ya nisa ta shi daga rahamar sa to shi ya nisa ba zai taba jinkira ba ya dawo ya riga ya halaka ya yi zurfi kamar yadda muke cewa da Hausa ya yi zurfi cikin abin da yake to shi ma ubangiji kuma ya nisa ta shi da rahamar Allah har abada ba zai jo kanshin ta ba saboda haka ake kira shi shaytan daga nan kalmar shaytan din ta samu asali shaytana ai ba uda ya yi nisa to ga wanda ya yi nisa daga rahamar Allah ya yi nisa daga jinkira kiran ubangiji wasu ce min daga shafa ne wasu ka ce kalmar shaytan asalin ta daga shafa ne shafa kuma shi ne ana nufin ya yi barna ko ya lalace to kamar lalatacce wannan alifun da nun da suka ce lil mubalaga don a nuna ya kai matuƙa wajen lalacewa saboda ka lalatacce yake nufi min sharri shaytani wa shirkahu da kuma shirkarsa wato ka tsare ni alama ya zuka min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkihi zai zama na wa shirkihi ka tsare ni daga sharrin shaytan da shirkarsa shirkar shaytan wato haɗa Allah da wani ita ce shirkar shaytan shaytan yana yi wa bawa waswasi da cewa ya yi abin da yake shirka ce abin da yake haɗa Allah ne da wani to za ka iya karanta kalmar haka wa shirkihi wa shirkihi ko kuma ka ce wa sharakihi to min sharri shaytani wa sharakihi sharak shi ne tarko wato ina neman ka tsare ni daga sharrin shaytan da tarkonsa tsare ni da sharrin shaytan da tarkonsa sannan wa ana aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurruhu ila muslim ko kuma in jawo kaina wato in jawo kaina mugun abu ko in jawo dan uwana musulmi to kaga anan zaka kula cewa addu'ar ta kunshi na uku na sharri daban-daban duk bawa ya nemi tsari daga dukkan wasu dangogi na sharri domin sharri ko zai zama sharri ne da mutum zai jawo wa kansa ko kuma wani ya jawo masa ko ya jawo wa kansa ko wani ya jawo masa wannan nan ko ya zama jinsinsa ko ba jinsinsa ba wanda zai jawo masa din ko ya zama jinsinsa ɗaya ko ba jinsinsa ɗaya ba sannan sharri ne da zai yi ko da ya tsaya a kan shi ko ya taɓa wani.